Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 5 ga watan Yuli kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ibrahim ba mukanin labarai
to Binta ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da sai amfani da ita har ta kwace kutan dokacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine Ana kyautata zaton yau Talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji. Sannan kasar Faransa ta ce ta kwaso yara 35 da kuma uwaye 16 daga wasu sansanoni a Arewa maso gabashin Syria.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa kasashen Algeria da Niger sun amince za su duba yiwuwar kyautata harkar sufuri da yaki da ta'addanci da kuma batun da ya shafi yanci rani da kuma harkar kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki tsakanin kasashen biyu.
Dalle wannan biyar ta amfani kasa in ka dauki wannan yancin rani to wannan fiya dole daga nan a sarrafa balle ya shi can ana koro su wajen tattalin arziki lalle za ta bunƙasa da arziki mu kai na mu sai da mu je mu sai wani su mu kawo wannan shi ne ya kamata a gyara shi
Za su muku ji cewa a Najeriya bayan kammala zaɓuɓɓukan fiddagwani da jam'iyyun siyasa suka yi al'ummar ƙasar sun fara tofa albarkacin bakinsu kan buƙatun da suke nema daga shugabannin a shekara ta 2023. Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu Ibrahim zai fara mana da labaran duniya zagaye na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran ma'aikatar tsaron Burtaniya yau Talata ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da sai amfani da ita har ta kwace kusan dokacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine a yanzu ma da take kokarin mallake lardin Donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin Donbas salon yakin Donbas na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali da kuma amfani da dimbin bindigogin artillery da Rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane a cewar ma'aikatar a wata takarda ta kara da cewa kusan dai shakka babu wannan tsarin za ta ci gaba da amfani da shi a gumurzun yankin Donetsk shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana nasarar kwace lardin Luhansk jiya Litini yayin da sojojin Ukraine suka janye daga fagen dagar su na ƙarshe a birnin Lisychansk Ukraine ta ce yanzu sojojin Rasha so suke su danna zuwa Sivas Fedorovka da kuma Bakhmut duk a yankin Donetsk waɗanda kusan rabin su na ƙarƙashin ikon Rashar Ana kyautata zaton yau Talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji. Kasashen biyu sun mika takardun buƙatar shiga kungiyar tun a watan Mayu inda suka kawo ƙarshen daɗaɗɗen matsayin nan nasu na ƴan ba ruwa na ganin Rasha ta mamaye Ukraine. Bayan an rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen biyu kowace daga cikin kasashe mambobin NATO ɗin 30. Za ta tabbatar da shigar su cikin kungiyar ne bisa ga irin tsarin kasar ta. Da Finland da Sweden duka suna da tarihin aiki tare da NATO a matsayin kasashen kawace ciki har da halartar tarukan NATO da kuma shiga atisayen soji na NATO. Kasar Faransa yau Talata ta ce ta kwaso wasu yara 35 da kuma uwaye 16 daga wasu sansanoni a Arewa maso gabashin Syria. Wata takardar ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce an mika yaran ga cibiyoyin kula da yara kuma za a rika kula da lafiyarsu.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Kasashen Algeria da Niger sun amince za su duba yiwuwar kyautata harkar sufuri da yaki da ta'addanci da kuma batun da ya shafi yanci rani da kuma harkar kasuwanci da bunƙasa tattalin arzikin tsakanin kasashen biyu. Kasashen biyu sun kudurin wannan aniyar ne a wata tattaunawa da shugabannin kasashen suka yi lokacin wata ziyara da shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ya kai Algeria. Ga wakilin murya Amurka Hamidin Galison dauki da rahoton daga birnin Agadez.
Kasashen biyu sun kudiri aniyar ne a wata tattaunawar da shugabannin su suka yi lokacin wata ziyarar da shugaban Niger Bazoum Muhammad ya kai a ƙasar Algeria. Shugabannin biyu dai wato Abdulmajid Tebboune na ƙasar Algeria da Muhammad Bazoum na Niger sun amince da bunƙasa tattalin arzikin su da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da kuma daƙile ƴanci rani da ke kwarara zuwa ƙasar Algeria. Kasar Algeria tun asali tana da kima mai yawa a idanuwan al'ummar Niger sakamakon mayan tsare-tsaren da kasar ta samar a Niger. Ziyarar da ke zama ta biyu da ya kai a kasar Algeria tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa. Tuni dai al'umma ta Niger suka fara bayyana ra'ayoyin su kan wannan ziyara ta shugaba Bazoum Muhammad tare da yadda suke fatan ziyarar ta kasance.
Sunana Bashar, wannan ziyara da shugaban kasar mu Muhammad Bazoum ya kai ga Algeria za ta kawo mana sauki bisa ga wannan abubuwa na masrufi su sharba su sukari su da bino wanda mutane suke amfani da su suna shugowa ta kasar Algeria.
Sunana Muhammad Awali, shugaban kasa wannan ziyarar da ya kai a kasar Algeria. Ziyarar ta haifar da dami ido kai ya zamanto kamar irin ziyarar da ya kai kwanakin baya wanda bamu ga wani sauyi ba a ciki.
Sunana Yakuba Mama, ziyara da shugaban kasa kai kasar Algeria tafiya mana irin wanda ya kai ta farko tattalin arzikin Niger da bunƙasa.
Sai dai Aminu Waji wanda shine shugaban ƴan kasuwa na jihar Agadez ya nunar da cewa gani yadda har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba dangane da irin kudurorin da suka amince da su a can baya. Ya kautu shugaban na Niger ya sake nazari wannan batun.
Idan ma da su muka dogara in ka lura duk furodin da ka sani muna sarrafa wasu abubuwa da ma da kasashen da muka dogara in bata bada wannan damar ba wannan abinci da tayi abincin ya hutu wanda ta hane hutu to za a samu matsala a wanda abinci ke zawa da kaga muna magana mai muna magana sukari muna magana fulawa muna magana makaroni kowa san ana sa ta jika uku da rabi nan gara in ka duba yau tana jika biyar to kenan kaga an kusa samun kishi 50 tada kadan ta rage to kenan ka duba duk ko ya ta'allaka da irin abubuwan ne
ko yaya masana ke kallon wannan ziyarar Alkasum Masto masanin tattalin arziki.
Lalle wannan ziyarar ta amfani kasa tunda yake abun da yake baya shigowa ga masudodin mu a gyara mana su daga nan ne za abun za ya tahiya ke ka gani an ka dauki wannan ƴancin rani to wannan tahiya dole daga nan a sare ta balle ya je can ana koro su wajen tattalin arziki lalle za ta bunƙasar da arziki mu kai na mu sai da mu je mu sayo nasu mu kawo wannan shine ya kamata a gyara shi kuma da wannan gyaran hanya tunda yake wajen su sun gyara wajen su mu ne wajen mu ba gyara ba daga arlit zuwa iyaka ta su mu ma kasar ta mu ya kamata wannan wurin a gyara.
A hali yanzu dai kallo ya koma ga yadda hulɗar kasar Niger da Algeria za ta kasance a nan gaba gani yadda shugaban na Niger Bazoum Muhammad ke son kawo sauye-sauye masu tari yawa ta yadda ƴan kasa za su rinka gani a kasa a duk wata hulɗa da zai yi tsakanin kasa da kasa musamman Algeria da ke a matsayin babbar kawa ga kasar Niger. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Hamidin Galison. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To binta shahararriyar yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta aika da wasiƙa ga shugaba Joe Biden na Amurka tana roƙonsa da ya ta bakinta yi duk abin da kake iyawa ya maido da ita gida da sauran Amurkawan da ke tsare a Rasha. Masu wakiltar ita Grina din sun bayyana wasu sassan wasiƙar a jiya Litini. Yayin da nake zaune a nan gidan yarin Rasha ni kadai ina ta tunani ba tare da samun kulawar matata ba, iyalina, abokaina, babu kayan olufin ina ko wani abin da na cimma ba. Ina cikin fargabar yiwuwar zama a nan har abada a cewar Grina. An kama Grina ne a watan Fabrairu saboda zarginta da mallakar wani mai na wiwi. A makon jiya aka fara shari'arta kuma an tsaida ranar Alhamis don ci gaba. A Amurka, mai magana da yawun chairman ɗin kwamitin tsaro na ƙasa Adrian Watson jiya Litinin ta ce ana tsare ne da Grina ba bisa ka'ida ba kuma gwamnatin Biden a ta bakinta na ci gaba da aiki wurjanjan tare da amfani da duk abin da ya samu don ganin an maido da ita gida. Ɗan ƙasar Chile na gabda kaɗa ƙuri'ar sabunta kundin tsarin mulkinsu
wanda zai mai gurbin sashin da shugaban mulkin soji mai kama karya Augustus Finnicet ya tilasta amfani da shi. Kwamitin kundin tsarin mulki na ƙasa ya gabatar da wani daftari na sabon kundin tsarin mulkin ƙasar jiya Litini ga shugaba Gabriel Bori yayin wani biki a Santiago. Daftarin na kunshe da sassa 388 waɗanda suka tabbatar da kasancewar 'yan asalin ƙasa, suka kuma mai da hankali kan batutuwan muhalli, lafiyar jiki, matsugunai da kuma daidaiton jinsi. A ƙarshe, ƙasar Canada ta ce an hana jami'an diplomasiyarta da ke China zuwa wurin shari'ar nan da ake kan hamshakin attajirin nan na Canada ɗan asalin China wanda ya ɓace a wani otel da ke Hong Kong a shekara ta 2017. Gwamnatin Canada ta fitar da wata takarda a yau ɗin Talata mai cewa ta yi ta neman samun damar halartar shari'ar da ake kan Jia Yunha, amma a ta bakinta hukumomin China sun hana mu hallara.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, bayan kammala zaɓuɓɓukan fiddagwani da jami'in siyasa suka yi, al'ummar ƙasar sun fara tofa albarkacin bakinsu kan buƙatun da suke nema daga shugabannin a shekara ta 2023. A jihar Filato, wasu da muryar Amurka ta zanta da su sun bayyana cewa harkokin ilimi, rashin ayyukan yi, matsalolin shaye-shaye da inganta rayuwar al'umma na cikin buƙatunsu na gaggawa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani daga jihar Filato.
Bayan kammala zaɓuɓɓukan fiddagwani da jami'in siyasa suka yi, al'umma sun fara tofa albarkacin bakinsu kan buƙatunsu da suke fatar shugabannin da za a zaɓa a shekara ta 2023 za su kawo sauyi a fannonin rayuwa daban-daban na jama'ar Najeriya. A jihar Filato, wasu da nazanta da su sun shaida mun cewa
Bilkisu Umar, muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalolin shaye-shaye nan yana daga mana hankali. A taimake mu ƴaƴanmu ga makarantun nan, wani ma bai da yanda zai biya school fees na makaranta. Shi yasa muke kokarin mu wani dan tsindin mu cikin siyasar nan, mu gani a danyi da mu saboda ƴaƴanmu na gaba su samu ilimi mai albarka, mu ma mu samu rayuwa mai amfani.
Sunana Jabir Abdulrazak. Rashin aikin yin nan wani babban abu ne. Dalibai da dama sun gama karatu a jami'a babu aikin yi, kana da bukatu, akwai aure, akwai suru, akwai waye, su kaga wannan shi yake sa wani he wada cikin halaka ko shaye-shaye ko waye da wasu abokai na banza.
Kan haka na nemi jin alƙawuran da ƴan takara za su yi wa al'umma. Barista Caleb Mutfang shike takarar gwamna a ƙarƙashin lemar PDP a jihar Filato yace batun tsaro na kan gaba da zai magance don samar da kayayyakin more rayuwa wa al'umma.
Fatan ne da shigowarmu ba da dadewa ba, mutanen Plateau za su yi bacci da idanu biyu, security kenan. Na biyu, za mu tabbatar cewa yunwa da take ƙasa mun magance ta, domin mutane za su sake samun arziki domin su taimaka wa kansu da iyalansu. Dan adam baya bukata abubuwa da yawa, yana son idan da rashin lafiya ya samu asibiti ya kai iyalan shi ya samu magani su zauna lafiya, yaran shi ya je makaranta su samu ilimi su taimaka mishi da makansu da iyalansu. Saboda haka muna ba mutanen Plateau alkawari cewa idan muka shiga mulki, kowane fannin rayuwa na mata, na matasa, na tsofaffi za mu sa ido a kai, da za mu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce Allah ya yi ma gwamnan nan albarka.
Shi ma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tsintsiyar APC a jihar Filato, Farfesa Nentawe Yilwada, yace zai kafa gidauniya don samun kuɗaɗen da zai yi amfani da shi wajen daƙile matsalolin tsaro da samar da ci gaban ƙasa.
Na ɗaya, maganin tsaro. So ina so ina zo in rage wannan kashe-kashen. Na biyu, ina so in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin Filato gabaki ɗaya, a rage bambancin yare, a rage bambancin addini, mu haɗa kai mu samu kuma zumbunci tare. Na uku, ina son magana bukanta harkan gona da kuma arziki a Plateau.
Fatar al'umma shine samun shugabanci na gari da kawo sauyi mai inganci a rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, inda a jihar Bauchi ɗan daba waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka kai hari majalisar dokokin jihar da zummar kona majalisar amma ba su yi nasara ba har ila yau wasu gungun ɗan daban daban suka yi dirar mikiya a gidan baki na ɗan majalisar inda suka farfasa motoci da kuma taba lafiyar wasu ga ƙarin bayani daga Bauchi na wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad
wannan kwamacalar ya biyo bayan wani yunkuri da ƴan majalisar guda 22 suka yi ne don tsige shugabannin majalisar a ranar Juma'a da ta gabata da bai yi nasara ba halin da ake ciki jami'an 'yan sandan jihar Bauchi sun kulle majalisar na ramin zantawa da honorable dan umma Bello Muhammad na fara da tambayarsa batun yunkurin kona majalisar sai ya ce shike zaman jagoran ƴan majalisar guda 22 ya zargi mai baiwa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad shawara akan hidimar majalisa wato honorable Sani Muhammad Bura da hannu kan batun kawo musu hari a gidan bakin ƴan majalisar da wasu ƴan daba suka yi
zargi kan kamar yadda nake muku ban da muke zargi in ban da mai bawa gwamna shawara akan majalisar akan harkokin majalisa ba tunda shi ya shigo cikin mu ya zo muka gaisa da shi kuma ya fice yana fita kuma aka zo aka yi zakin din mu mu wannan shine kawai wanda muke zargi a yanzu ba mu san kuma waye turo shi aka yi ya zo duba muna nan ne dan a zo a yi zakin mu ko me kawo shi ba
annasa ba a san kan zargin hannu da ƴan majalisar ke tuhu masa mai ba da shawara kan harkokin majalisar honorable Sani Muhammad Bura ya nisanta kansa da wannan batu hasali ma dai daga bakin ƴan majalisar ya ji abin da ya faru da su
da farko dai ina son tabbatar maka Allahab cewa ni wallahi ban da wani hannu a cikin wannan abu da ya faru abin da na sani shine da safe na fito zan tafi majalisa saboda ina da labarin tun da daga ranar kone kone kuma sannan an tura jami'an tsaro suna gurin so na tafi akan jan tabbatar da me yake faruwa a gurin sai ɗaya daga cikin su honorable Bello Jalori sai ya kira ni da ya kira ni sai ne na ce masa ya dai honorable sai ya ce mun yana son gani na ne sai na ce masa kana ina sai ya ce mun yana gesa house so shi ne na ce masa da wannan zuwa da na juyo na dawo na zo na same shi da na zo na same shi ma gida sai ya ce mun yana so ya tabbatar mun na gaya wa mai girma gwamna wannan abu da ake yi su ba mai girma gwamna suke targetin ba kuma gwamnati suke targetin ba su suna yi ne akan leadership din su ba sa son su kuma su jalle ta sun cire su sai ta to da izinin Allah ni zan gaya masa so bayan mun yi wannan magana da shi na gaisa da su sauran colleagues sun so na suke na present around mun ga gaisa da su na fito na kama hanya na tafi majalisa kuma Allah shi ne shaidara ni ban da wani hannu a cikin wani abu ko ban da ni sai daga baya a gurin tayin su ma nake zanga abin da ya faru so tsakana da Allah kina nake gaya ma
masani kan harkar siyasa Alhaji Bashir Bukari Munzayam ya ce a bi komai bisa ka'ida domin rashin kwanciyar hankalin majalisar rashin kwanciyar hankalin jihar Bauchi ne
ni abin da kiran su anan su bari su dawo su zo majalisa yadda ake cire kowa su cire ba wai ta bayan gida ba da tashin hankalin majalisa tashin hankalin jihar Bauchi ne abu hanyoyin da duk ya kamata don a zauna lafiya
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaishe ka Abdulwahab Muhammad to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18 karfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimdimin su yanzu kuma ga shirin mu na noma tushen arziki
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da Ibrahim Musa, jami'a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a Najeriya, inda ya fara mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari, wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar. Bayan da hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya, inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakilin Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin kalubale da suke fuskanta.
Kalubale ɗaya muke da shi maganar alkama. Ana yawan cin burodi, ana amfani da alkama, dan wake, taliya da dai sauransu. So yanzu mun dukufa muna nan muna aiki da masana halittar tsire mu ga yanda za mu fitar da alkama wanda za ta fitar da yabanya da yawa, sannan kuma mu rage mata lokacin yinta saboda wasu guraren ana samun matsala na kamfan ruwa. Inda rani ne kuma hailo mu rage lokacin saboda wani lokacin ranin baya ja sosai damuna sai ta faɗi ta ɓata alkama. So ana aiki tukuru sosai akan tabbatar da ainihin mun samu ingantaccen iri na alkama wanda za mu yi amfani da shi.
To musamman ma da kai bayanin cewa an yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri, shin a irin nan da aka fitar akwai wanda yake jurewa yawan ruwa?
Akwai gurare da yawa da ake samun ambaliyar ruwa, more especially guraren da suke kusa da koguna da madatsun ruwan mu. An fitar da iri musamman irin shinkafa da masara da dai sauransu masu jure ambaliyar ruwa. Ko ruwa ya shanye su za su ɗauki lokaci mai yawa har ruwan ya janye su kuma nege. An fitar da waɗannan nau'ukan irrukan daban-daban, kuma an duba wurare daban-daban saboda wuraren da muke noman shinkafa a arewacin Najeriya ma yana da yawa. Akwai haɗeja jama'ar River Basin wanda ya shafi Kura, Kano kenan, su jama'ar su haɗeja, su Auyo, su Ringin, sannan akwai yankin jihar Kebbi, sannan akwai masu noma jama'a nan jihar Nasarawa, akwai kuma ƙasashen kudu maso gaba wato ƙasashen Ibo, akwai su Abakileke, duk waɗannan guraren mun shiga mun yi bincike a gurin. An kuma su ma ainihin kamfanonin irin sun yi bincike sosai, sun fito da nau'ukan iri wanda ya dace da yanayin ainihin wuraren da aka yi su domin su. Kamar Adamawa akwai wani babban kamfani, shi ya fitar da irin makala uku, akwai na noman rani, akwai na ainihin noman damuna, sannan akwai kuma wanda ma ake shuka ta a cikin adafata a cikin ruwan kuma za ta taso za ta yi. So muna aiki tukuru sosai, kuma waɗannan kamfanonin ingantaccen irin nan har ma suna da kungiya wacce ake kira SIDAN, su kuma manoman su ma suna da kungiya wacce ake kira AFAM. Shugaban manoma na ƙasa gaba da Architect Kabiru Ibrahim yana ɗaya daga cikin wakilai wanda gwamnatin tarayya ta sa su a cikin dokar kundin hukumar mu. Zai zama kamar shi ma memba ne a majalisar zattarwa ta wannan hukuma mai tantance ingantaccen iri. Sannan akwai SIDAN, akwai ina ganin shugaban su ana kiransa Mr. Richard, shi ma yana wakiltar kamfanoni masu ingantaccen iri a wannan hukuma. Ko zama za a yi su akan zauna da su, duk wani sako muhimmi ko wani iri da aka fitar za a sanar musu su je su sanarwa da mutanen su. Sannan irin nan ba mu kaɗai muke fitar da shi ba, akwai committee da ake kira committee na releasing variety. Duk abinda kai a matsayinka na kamfani ko masanin halittar tsirrai ko daga jami'a ne ko ina ne, sai an gwada waɗannan kamfanonin duka, sai an kira waɗannan ma'aikatun daga gwamnatin tarayya ta sa a cikin wannan committee, sai an kirawo su, kowa ya amince da wannan irin da ya fito, wato variety da ya fito, sannan amince da shi, kowa ya gani ya bincike aka sa, sannan a releasing nasa a sake shi a barwa manoma. Babban kalubale da muke fuskanta a shekarun baya wanda ina ganin abun ya ragu, wayarwa da manoma musamman manoman mu na karkara su rungumi ingantaccen iri, su bar irin mu na gargajiya wannan tsabani. ne ka shuka ka casa ka abun nan. Mun hada kai da gwamnatocin jihohi har da masu kananan hukumomi muna ziyartar su da kuma makarantu na aikin gona din nan da kwalejoji na aikin gona din nan muna ziyartar su mu gaya musu ga yanda za a yi ce mu'amala da manoman mu na karkara domin su rungumi wannan ingantaccen irin domin abinci ya wadata ya bunƙasa har ma su sayar da shi kasashen waje. Kuma an yi nasara saboda an tare shinkafa gashi nan yanzu shinkafar kasar ita ake ci ba a cika shigowa kusan kashi 95 ko 85 cikin 100 shinkafar Najeriya ake ci kuma a Najeriya aka noma ta. So idan muka ci gaba da haka ina ganin nan da shekara biyu masu zuwa sai dai mu fitar da shinkafa. Haka ita alkamar su masara duk masu kiwon kaji za su daina kuka akan cewa masara babu wanda za su nika su yi abincin kajin su. Kudurorin gwamnatin kamar yanda aka zayyano su hukumar mu muna bi muna aiki sau da kafa da waɗannan kudurorin sannan kuma muna bada ainihin tamu gudunmuwa a matsayin mu na hukuma.
To ana ta maganar ingantaccen iri dan a samu yalwa da sauransu. In ma kun fitar da ingantaccen iri in su masu maganin kwari da sauransu da suke lalata amfanin gona ba su yi wani abu ba kaga za a zama kamar kwalliya bata biya kudin sa rubu ba ko kuma haƙa bata cimma ruwa ba. Ina maganar maganin kwari.
Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon damu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Hawwa Umar sai kuma Julius Gresham da take maka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla to ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Yace ku bani dama in kira ga masu hannu da shuni akan cewa su taimaka marasa ƙarfi dake cikin garuruwan su musamman ma marayu a wannan sallah da za a yi. Da fatan Allah ya bamu ikon taimaka marasa ƙarfi da ma marayu baki daya. Amin. Sakon Haruna Muhammad Katsina yace yadda ƴan tirani ke yawan mutuwa wasu kuma suna jikkata akan hanyoyin su na zuwa kasashen waje abin abin jimani ne da damuwa. Da fatan masu tafiya tirani za su duka bin hanyoyin da ya dace don tafiya. Sakon mu na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Yace hakika ya kamata gwamnati a kasar mu Najeriya da ma gwamnatocin jihohi su yi kokarin yin garan bawul a hukumar aikin haji duba da yadda ake samun matsaloli da dama a lokacin jigilar maliyyata aikin haji domin inganta ayyukan hukumar da ma fitar da bata gari a cikin hukumar. Sakon haɗin gwiwa daga Kinuni Musali Yunusari da Idris M. Ahmad Yunusari da Bukar Kacalla Yunusari daga jihar Yobe. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Zifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Haddabi mai kwamfuta da Balaruwan Kanwa da Babangida IDP Giyawa tare da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce a gaskiya matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka na cirewa kasashen Mali da Burkina Faso takunkumi yayi daidai. Muna fatan kasar Gini ma za ta samu irin wannan alfarma. Sannan ya kamata shugabannin kasashen Afirka su rika adalci a lokacin gudanar nan da miki.
A gaida Zara Ufage, yanzu kuma ga Ibrahim da labarai a takaice.
Shugabanta ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan dokacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Ana kyautata zaton yau Talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji. Sannan kasar Faransa ta ce ta kwaso su yara 35 da kuma su uwaye 16 daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya.
To zuwa masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci an gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da engineer mu ta yau nake taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi